Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger za su iya samun watashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar kamar su Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya samun wuta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a Kaduna, Najeriya, tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Yau da gobe. Jama'a sauraro, barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A yau za mu yi da hankali ne akan zaben kasar Ghana. Al'ummar kasar Ghana da za su kada ƙuri'arsu ranar Asabar 7 ga watan Disamba na wannan shekarar ta 2024 don zaben sabon shugaban kasa da 'yan majalisu. Wannan zaɓe na zuwa ne a lokacin da 'yan kasar ta Ghana ke cike da fatan samun sauyi daga matsin tattalin arzikin da kasar ke ciki, wanda yawan basussuka suka taimaka wajen jefa kasar. Akwai manyan 'yan takarkar guda biyu da ke neman maye gurbin shugaban kasar mai ci ɗan shekara 80 da haihuwa, wato Nana Akufo-Addo. A cikinsu akwai tsohon shugaban kasar John Dramani Mahama, wanda ke son dawowa a karo na biyu da ke takara a ƙarƙashin jam'iyyar NDC, da kuma mataimakin shugaban kasar mai ci, wato Mahmudu Bawumia, wanda ke takara a tutar jam'iyyar NPP. Sa'an nan da sauran 'yan takarkaru 11 da ke fafatawa ƙarƙashin inuwar sauran jam'iyyun ƙasar. Ga tattaunawa da muka yi game da muhimman batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin mutane ko al'ummar ƙasar Ghana mazauna Najeriya kan zaben ta ƙasar Ghana. Ku biyo mu cikin ajin namu don jin yadda tattaunawa ta kasance. Cikin ajin namu na tare ne da Ahmad Abdulrahman Kumasi, Hamdala Habib da kuma Ramatu Ahmad, dukkansu da Kumasi, wato 'yan Ghana mazauna Najeriya, inda za mu tattauna da su akan siyasar Ghana. Barkanku da shigowa.
Barkanku.
Ina son fara da Malam Ahmad Abdulrahman domin ya gaya mana shin yaya siyasar Ghana take.
Alhamdulillah, assalamu alaikum. Siyasar Ghana mu fara tun daga 1968, lokacin da dai muka fara ganin siyasar Ghana. Alhamdulillah, lokacin ku kubushiya a zuwa yau muka fara siyasa. Shoron Siyazo ya takura ya shekara 10 yana kai, da shi fida gama komai, idan Ghana ta sa kan kafan can za ta saka mukuradiya ta kirawo aka kafa party, za a je kuma zagaye na uku kenan. Yazo sai stand sheet yace shekara 4 kuma alhamdulillah gaskiya yayi kokari ya fito da mu.
To bayan da John Rawlings ya karfafa Ghana kuma ya sa ta tsaya da kafafuwanta a shiga mulkin demokradiya gadangada a halin yanzu shekara ta 2024 inda a wannan watan December ake shirin sake sabon zaben shugaban kasa wanda ake tunanin ko dai su din da suke kai mataimaki ya zarce wato Mahmud Buniya ko kuma tsohon shugaban kasa John Mahama Rahman shi ma wanda yake tsohon shugaban kasa ne kuma ya tsaya takara a wannan karan shi ma ake ganin kudai daga cikin su Allah ya ba su ta'a. To yaya tsarin shugabanci yake a Ghana? Daya ne kamar da na Najeriya inda muke da shugaban kasa da 'yan majalisu da gwamnoni?
A'a, akwai bambanci. Mun tsarin da muke yi muna rabi kamar na England kamar na America, da mun bamu da gwamnoni shi regional commissioner, kamar bamu da state shi region muke da shi, kamar da Najeriya ke da region, yana tura suka tafi suka bar mu da region.
Bayan shugaban kasa sai 'yan majalisu.
Sai 'yan majalisu.
Eh.
Ya alhamdulillah.
Kuna da 'yan ƙananan hukumomi da kuma
kasuwanci. Muna da su. Muna ce musu MP, suka ce musu ko MP ake ce musu.
Members of Parliament.
Yawa, parliamentary mina.
To ya kuke ganin irin salon 'yan siyasar a bana yanda suke gabatar da yakin neman zabansu da kuma irin alƙawarar da suka yi idan an zabe su?
Kamar yanda dai aka fara maganar siyasa, da alƙawarin da aka ɗauka na mata haka ana cikawa, domin Allah ba wai da an gama siyasa kawai an ci yakin zabe an gama an watsi. Komai kasuwanci, mata sun ci gaba a kasuwanci, gurin aikace-aikacen gwamnati mata suna da ƙarfi a ciki sosai a Ghana, ba kamar sauran ƙasashen waje da muke da su ba. Muna da ƙarfi sosai a Ghana akan mata da suke ayyuka da sauransu da maganan kasuwanci.
Assalamu alaikum, sunana Hamdalu Tabib. To game da 'yan takarkarin da muke da su a Ghana, muna da John Rahman Muhammad, muna da Mahmud Buniya. Farko lokacin da John Rahman Muhammad ya yi shugaban ƙasa, mun ga irin rawan da ya taka, saboda ya taimaka ma mata harkar lafiya, ilimi na yara, ya gyara ƙasa tituka, alhamdulillah. Don wajen tek ɗin in zaka tsallaka, dandanan mota zai ɗauke ka, zuwan shi yayi gada, ko kai waye sai ka bi ta gada sannan zaka shiga tek junction. Mahmud Buniya su suke kai yanzu, to su ma to dukansu dai ba za mu yanke musu hukunci ba. Duk wanda Allah ya ba, Allah ya sa mai taimaka ma ƙasar Ghana ne, ya taimaka ma mata da yara, mu abinda muke so duk wanda ya ci kai ya zubar da mu, ya rungume mu, mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, a duba bayan mu, mu kuma mata mu ma mu samu sana'a. Dama already Ghana dai muna da sana'a, amma a ƙarfafa mana gwiwa, a ƙara ba mu dama mu mata mu kuma mu fito a ga irin kamun lujayi.
To a irin yakin neman zaben da aka yi a bana a Ghana ɗin, kowa ya fito da kudirin da yake ganin shi zai zartar idan an Allah ya bashi sa'an hawa shugabancin nan. Wai sirrin kudurori kwaji ana tattauna da yake ko ɗan Ghana kuna zaune ne a Najeriya?
Takarar da ake campaign ake yanzu gaskiya ya yi zafi, ya fi na kowane, domin Ghana na campaign ba taɓa zuwa da jini ba shi bana. Muna jin labarin muke kamar Accra nima ake aika shi kashe, sannan yankin Takima, sai sa campaign ba ni gaskiya ya zafi. Wani ya fito da nashi, wani ya fito da nashi, sai sa muna ba su hankali don Allah su mai da hankalin su. Su biyun duka kowa kama gana mai kyau, kamar shi Juban kuma kan shi John Rahman. Amina ta da shi tun tana assistin kan maganin wutar lantarki ne, lokacin gaskiya an samu matsala, amma kuma gaskiya Allah kika shi mawuni ya haunin gaskiya ko cikin shekara takwas ya gyara su abubuwa, amma shi ma akwai tankiya. Shi yasa wannan abin shi dai Allah ba mai rauni, sa dukkan su wani ke fata.
Waɗansu muhimman matsaloli ne kuke ganin su ne suka shamu kai a Ghana wanda kuke fatan duk wanda Allah ya ba ya zama ya mai da hankali?
Matsaloli dai kamar na nan Najeriya da muke fama da shi, maganar tsadar rayuwa, to shi ne yake damun mutanen Ghana. Maganar kayan masarufi da ya hauhawa, to muna fatan shi ma ya sauka kamar yadda muke fama da shi a Najeriya. To a Ghana ma ana samun waɗannan matsalolin, to shi ne duk wanda ya hau muna son waɗannan kayan Allah ya saukar mana da shi. Na biyu kuma kiwon lafiya ma ya ɗan yi zafi, ba kamar wancan lokaci na baya ba, ya yi zafi da kuma maganar ilimi. Ya yi tsadar rayuwa, ya yi tsada, da maganar ilimi shi ma ya yi tsada, ba kamar rayuwan baya da aka yi ba. Yanzu ne yanzu ya canza. To muna fatan in Allah ya ba, duk wanda Allah ya ba sa'a daga cikinsu, muna fatan a sako mana da wannan tsadar rayuwar na maganar ilimi da kiwon lafiya da kayan masarufi da suke hawa.
To kamar yadda kika ce, matan Ghana ba mata ne da ke zama a gida ƴanci ma zaune ba, suna kasuwanci. To wani fata ke da shi idan duk wanda ya hau ya ci game da yanda zai tallafawa rayuwar kasuwancin matan Ghana da sauran matasa?
Abin da nake fata, duk wanda Allah ya ba wannan kujera ya ci, ya janyo mata jiki, 'yan matanmu wanda suka gama makaranta suna zuba a gida ba aiki. In aikin asibitin nan ne muna da su. Kowane aiki dai muna da kowanne da ta karanta, su ma a janyo su a jiki, su ma a ba su aiki.
Kina nufin kaman ku waɗanda kuke kila Hausawan Ghana ko kuma su kabilu kuna samun matsalar daukar aiki ne saboda kabilanci?
Sosai, muna samu wannan matsalar. To shi yasa muke fatan idan sun samu sun ci yaran Hausawan mu su ma a sawo su cikin wannan aikin, saboda muna da wani manya-manyan asibitoci in mutumin mu ya mutu kafin a bada gawan shi ma ba karamin kuɗi za a zuba ba. Muna fata dukkan su cikin su biyun wanda ya samu ya ci wannan kuɗin da muke zuba kafin a ba mu gawa, dan Allah dan Annabi a cire mana wannan magana. Da duk in kana ciwo, ciwo yayi zafi aka ce an kai ka ji, ɗan uwanka gaskiya tsoro suke, saboda ƙarshe mutumin ka in ya mutu sai an bi da to an bi sadaka, sannan za a samu kuɗin da za a je a bayar a asibiti, sannan a baka a bada gawan bawa.
To ku kada yake wa ko ku duk kabilin Ghana?
Gaskiya an fi mu ma Hausawan mu, an fi mu ma Hausawan mu, an fi mana gaskiya. Don haka muna fatan duk wanda ya samu wannan kujera ya duba mana tanan barayin. Kuma maganan kasuwanci, muna son in aka jawo mata a jiki wanda take da karamin jari a taimaka, a haɓaka mata, a ƙara mata wani abu saboda ta tsaya da kafafunta. Don gaskiya matan Ghana ba ci ma zaune ba ne. Kowace mace ka gani garin Allah ya waye, gida ba kowa, kowa ya fita neman hannun Allah. Abinda nake bukata kenan a mana a Ghana.
Kabilu muna da su kai kamar 57 zan ce zuwa, amma wani suka fi mulki ko wanda zai ce kudi na arzikin ƙasa na hannu su ne kabila Ashanti kenan. Inda suke da manya-manyan kasuwa, kamar masalar da ke akwai na guda ɗaya ne ko zuwa biyu ko uku. A guje ne tsadar rayuwa farko, shi ne duk wanda ba cikin su din nan abinda zai fuskanta kenan. Sadar rayuwa.
Wato ya samu ku mafita da hanyoyin da za a sauƙaƙa wa jama'a.
Sadar rayuwa. Domin daga 2020 da aka fara corona, gaskiya duniya ta rikice. Ba wai ko abin da duniya ne gaba daya, da aka fara samun sadar rayuwa. Ina miki misali kamar last da naje gida lokacin cidon Roman kenan. Ina ka 1 CD sai ta bi ta bani canji. Na biyu kuma kamar mu kuma maganin gangaren kamar da wani yaren ta fara gangaren kiwon lafiya. Kuma akwai matsala. Ko da yake su sun ba mu insurance. In ka je kashi 100 zaka biya kashi 30, gwamnati zai biya ma kashi 70. Kin gane abin da yake nufi? An cace ki 1,000 zaki biya da 2,000, zaki biya da 300, gwamnati zai kara miki 700. Kin gane abin da yake nufi? To akwai yawa abin da wannan kudi naje yan wani duk naje asibiti. Abin da an baki magani zaki ji tsoro, amma sai ka miki kudi kana gwamnati za ta biya miki insurance abin nan. Amma masal kamar da wani yare ta fada ka sabunu asibiti a ce dan wanka ya mutu, to ana samu tankiya wurin nan. Ba mi fata wai don wuce mai mutu asibiti a Ghana. Yawa na uku kuma sai maganar tsaro kamata a dauki masa, don mun ji labari cewa daga Burkina Faso arewacin Ghana wanda ke kan border tsakanin Faga da Burkina Faso ya kamata a dana yawan shigowa wani lokaci. Shi yasa duk wani hawa ya kamata mai da hankali shawuri
kafin abin ya gawarta,
kamar abin ya shigo, kamar da aka fara Boko Haram kadan-kadan abin zuwa abin nan, daga wurin Faga Amale zuwa yasuna wurin kan wani border ne tsakanin su da Burkina suna yanku suna shirowa wuri. Akwai Busanga, Busase, Mumfursi suke kan wani iyaka. To duk wani hawa ya kamata kula da wurin nan. Sakon da zan ba su kenan.
To kamar yanda wani lokaci a kasashen Afirka akan yi tunanin kamar akwai sa hannun kasashen Turai wurin tafiyar da mulki ko kuma sarrafa kasar. Shin a Ghana kuna da irin wannan tunanin?
Zai ce miki ko a'a ba. Duk wanne da kika san shi ya kai musu dama shi ne za su juya shi.
Wannan kenan. Kafin mu ci gaba da shirin, bari mu leƙa ƙasar Ghana inda wakiliyarmu a can Hawwau Abdulkarim ta jiyo ra'ayoyin 'yan ƙasar a game da zaben da fatar su ga wannan zabe da za a gudanar.
To mun shigo cikin mazabar Malata electoral area wanda ke cikin unguwar na Kokomile-mile daga cikin mazabar Ayawaso Central nan birnin Accra. Muna tare da Hajiya da Allah gabata mun da
Maryama Alasa.
Ku kai fa?
Sunana Nana Yao.
Kai kuma fa?
Masaudu.
Tambaya na farko shine shin cikin ku akwai wanda zai yi zabe?
Eh mu duka mun yi zabe nan.
Kin yi zabe?
Eh na yi.
Kai zabe. Kai fa akwai
maybe police ne nake cikin dubariyo.
Me yasa zaki zabe?
Me yasa da yin zabe? Daya abin da yasa ake zabe in kai zabe aka cire shugaba yazo ya zauna kan kasa yafi waɗanda suka je suka yi maka zabe yan kasan suka je suka yi maka zabe kazo ka zauna sabibi su kazo ka zauna kan kasa yafi ka duba kar kowa wani abu ya dame shi ni abu ya dame shi aka zo mazauninka kai ka tanye mishi
menene dalilin da yasa zaka yi zabe
ni sa dan yi zabe ni ina mi kaman president nan ke kaina yayi kokari pando ana ga kaman president sun zo suna cin kudi yana babai nan bai da kyau amma wangadi ko ya ci kudi ma abi ne yana ya bari kowa ya samu riba kai don free education ne kawo nan yayi kokari sosai
malam masaudu ka ce zabin ma zai yi ba kai me yasa kake tunanin zabin ba
tin sun bai move kaman kan da yafi move
ban ko su sun zo
haka
bari mu zo dan jam'iyya mai mulki me yasa ake sukan jam'iyyar
yayi kaman abin nan ke kake sun wani bai sun isa abin nan wani bai sun nan in zan abin nan president nan ke yi yana da kyau ma don ba sun shi isa anti abin ne ke yi bai da kyau isa abin nan zai yi duka
duk wani abin da yana burgewa ba ganin burge aja
to shugaban John Dramani Mahama maganan da ya kawo 24 hours economy in ya samu hanya ya zo kan mulki aka vote ya win insha Allah 24 hours economy ya yi aiki sosai
to da economy bai aiki ne
economy bai aiki sam economy ya bata ni sam na musamman yanzu kasuwa man kaje da 1 million 100 Ghana kasuwa kai abinci bai kai kwakwa local yanzu 40 cedis
100 Ghana kwatankwacin dollar Amurka 10 kenan to rayuwar mutane dai yayi tsada
sosai kaya yayi tsada kullu yomi ana kara yanzu kudin daki ma kan shi da kudin daki yanzu sai room wanda suna high 2.5-3 million wanda suna high yanzu kai kaje kai aikin gwamnati an biya ka kaman mu doke shi kuma misali an biya ki kaman 20 million ko 10 million an biya ka
$100 ko $120
an biya ka yanzu ka zo ka cire kudin daki cikin ka cire kudin large bill cikin ka cire water bill cikin nawa zaka ba matanka
kafin mu zo wurin malam Masauda shi da yake ganin ma ko zaben ba zai bari mu zo dan jam'iyya mai mulki wai tattalin arzikin Ghana ya bata su suke ganin za su zo su gyara kai a matsayin ka da zaka kada kuriya mai kake gani
batun 24 hour economy na shi ga yawana ina tambayan kaman wani factories John Mama Ebudi wani companies Ebudi this way da shi 24 hour economy na shi ne ba mu understand yayi kama da go na yaka na aji isa nuzu 24 hour economy na ya yake wanga magana duka kariya ne
ba kuna ku wani policy za ku dauki ko kuma wani mataki za ku dauki domin ku gyara tattalin arziki tunda su sun kawo nasu
mun fara kika duba television kina gana school su naka gyara wadannan aka gyara dewa akwai baban muna kai hanyar nan za mu muna cikin kuma ko ya kai in zan muka zo power kuma
Saudu cikin su wani mataki kake gani zai dace ma idan hankalinka zai saki za kai ka siya kai za
oh wow hankalin zai saki dio na je for 24 hour economy do not read about 24 hour economy now MPP NDC way back man da su zo su bude factories nan ba akwai factories nan ku
da za a zo a gyara
da ka da zo kuma sai a implement ababai kina kuma su ma suna da nasu ra'ayi kuma ra'ayin su nan kuma yana make sense
cikin su akwai ra'ayin da baka yi ra'ayi da su
oh cikin su deo nasu no ra'ayin su duka yana make sense amma ina decision nan yanzu haka ina duban har Saturday maybe wani abu ya zo cikin mind nan na
yanzu haka baka shirya
yanzu haka ban shirya ba kura
so yanzu wani hanya zaka bi ka jawo hankali musamman wanda yanzu zai fara kare kuri'a ku ya ku fahimtar da me shi ya kamata yi wannan za
mu dai mun ce musu kamar su duba aikin da muka yi aikin kirki na muka yi su duba nan su vote muna mu continue aiki mu
Hajji Maryama a matsayinki na yar kasa da zaki ki zabe wani abu kike sa ran gwamnati ya miki ke me zabe wani abu kike sa ran gwamnati ya miki
to yanzu abinda zan fadi ne abinda nike so gwamnati in kafin 7th ya kai a yi zabe a cire John Dramani Mahama as a winner cikin kasan Ghana abinda nike so shi ma ya zo ne ya taba zauna ya taba yi yayi schools dewa da suka zo sun bar schools nan cikin daji ba su sun karasa ba ga shuka fatin sun bar duka cikin daji ba su yi komi ba sun da suka zo suka ce sun yi gwara ba su yi komi ba school free education nan da suka yi kudin da muka biye muka je muka sai kaya ma da shi sannan yaro ya je school ba wasa bane yanzu baka da wannan kudi taka free education da yaka bai ya je free education ya zai zauna class kudi babban kudi aka je da shi aka je kuma 3000 4000 sannan
kina son ya ci gaba da wannan
wannan da mu John Andra mani mama inye so wana naba vende nuke chire chike
school, okay, chire school free school
school free nane ye yishi so say ye jara shi ye yishi ye ike imu sama hiya ye nasu jidadi don't vote na muke zuwa hii mje muse tiki rana hara vote wabaka kema kuzoka sa unakai yafi mama yan kasa mama mjidadi yafi mama mjidadi de wale na muke zuwa muhilai mutashi baru kwa anamu mje muhilai sofu wana nadaki na jata nje vote jajete vote nina sun te vote manchon tramani mama family na duka sun vote do samina sun jong tramani mama inye zo ye yan kuri abinde kasa nke nema ye imuna ya yiko ina nan the one lego hospital shi ya yiko masi schools kama nao na mkwe kasuang uri ya ibiu ya baru guda ya lusu nina guda na uri hali yoba suyishi ba
kai meka ki expert government ye kafada abu ya zuza kukawu sabo so kuma duda chewa ba umia shini mate makinshu gama kada ya zu inye zo meka ki bukata shi government ndaze zo ya zu idankati kakada ama ikuria ama senka na mizabi meka ki suima
aiki na mbabanshi ina shino ye kamade zi continue
wanene babanshi
babanshi ni akufuadu
shi government mechi ya
yeah, babanshi kina isa aiki na mbabanshi aji yake zi continue shi kaimu gama Mujiga baba, yuzu za mujiba yokuma. Abina sister na kigaya wa about school fees. First na muna sekaya muna abiyan school fees. Ama yuzu baba we muchire school fees na sekaya kabadi ya. Don kai fuyai kamada kaduba dia.
Yuzu kaida kanka meka ke son gomneti ya maka idan kazabe.
Oh, yuzu abina na ke so government na ejini, eduba, kaya na mba umia yuzu power. Ababa ne jibisa eduba suzo kasa komai kowa isamu
farashin kayayyaki da ya tafi sama kana so idan ba mu yi haukan mulki farashin yazo kasa
ya kamada eduba economy na komai yazo kasa kowa isamu yake ciwa
kowa isamu sauki
cikin kowa isamu sauki cikin rayuwar shi shi muke gida amma December 7 kafi a ce December 8 ba mu ya isa wina
to kai kuma malam Masaudu su gwamnatin guda biyu idan yazo aka sun bi me kake express yi koda ka ci da ɗaya ka zabi in jo mahama yazo me kake bukatan ya maka in ba mu yazo me kake bukatan ya maka musan ka na dan kasa
wai na gan su bi nan duka sun taka kan one policy kuma e bari youth din muna duwa na ji
matasa
ni wana ji matasa rough isan yazo e duba wanda dai sa kowe samu sauki
okay shi kuma dayan fa
ba mu kuma yazo kuma shi ma an yazo edu shi mai duba kan da youth dai duba
matasa
eduba batun matasa muna 60 years above su fufin mu batun wani fushanin kidney da babai a duba san kana da ya settle komai
wato a duba bangaren kiwon lafiya idan yazo ke akwai wani gargadi da za ku yi muka karshen tattaunawar mu
ni abinda nake son fadi a matsayin Sayyidatu Maryam Alhassan sunan karshe nan da aka sani da shi baby ni abinda nake so in fadi mutanen Ghana mulkin gada da yi ayi kokari kowa ya tashi masa kowa ya tashi youth duka su tashi su vote ma John Dramani mama
kowa ya fito
ya zabe
ganin kana karshe
matasan Ghanaians mutanen Ghanaians manya da sofofi duka December 7 kowa ya tashi da maza a ja vote ma one bisanna
kai kuma fa magana kana karshe
eh magana karshe about peace election muna neman zaman lafiya da kwanciyar hankali na san an neme don both parties kowa an ji ayin batun peace an ya san peace dawa wannan
to madalla to Dr. El Harun masani ne kuma manazarci a game da siyasar kasashe na Afirka yayi mana karin haske a game da siyasar Ghana
saban da ke tafi a wannan satin a kasan Ghana yayi kama da tsarin zabukan da akai a America kasan Turai kasashe da yawa a nahiyar Afirka musamman a Najeriya kasan tana da jam'iyyun siyasa wajen 27 to inda yayi kama da shauran tsarin siyasun kasashe da yawa shine kasancewar jam'iyyu guda biyu suke da ƙarfi suke da tasiri a zabe da shugabancin kasan irin wannan kai kace zama akai aka tsara abin ya tafi haka yake a Ingila haka yake a America haka yake a France haka yake a Nigeria haka yake a Kamaru haka yake a kasashe da yawa a duniya jam'iyyu guda biyu suke da ƙarfi da tasiri a siyasa abin ban sha'awa shine cewa fitattun ƴan takarar shine tsohon shugaban kasa yana takara da wanda suke kan madafin iko to wannan babban al'amari ne babban abin la'akari shine cewa wannan siyasa da ake ta yi ita wannan demokradiya da za a yi zabe a Ghana ke tafiya akanta. Abin damuwa shine idan aka yi wannan zabe aka kafa gwamnati, shugabannin sukan gaza warware matsalolin da kasan ke ciki. Yanzu irin tasirin da bankin duniya yake da shi a Ghana da Najeriya, amura da yawa sun rikici, rayuwa ta yi tsananta, fatara ya karu, koke-koke ya yi yawa. Zai yi wahala idan kowanne ne ya ci a cikinsu a yi sa rai cewa za a iya samun canji.
Rashin tsari na sa ido a yadda ake saida kayayyaki a kasuwa, da kuma yadda darajar kuɗi yake karewa, da kuma ya zamana ba doka wanda ya laifi a hukunta shi. To, duk wanda ya kafa gwamnati idan ya kokari ya sa ido akan ana saida abubuwa akan tsari akan ka'ida, ya kokari ya daidaita kuɗin ƙasa, ya zama ana amfani da doka wanda ya laifi abinda doka ta tanada a hukunta shi akai, to wannan shi zai gyara ƙasa, ba Ghana ba, shi zai gyara kowace ƙasa da nahiyar Afirka.
Bari mu shiga madafa don jin abin da muka zo muku da shi yau. Muna tare ne da Hadiza Ahmad wacce za ta kawo mana girki irin na mutanen Ghana. Malama Hadiza, me za mu girka ne?
To, za mu girka soyayyen taliya ne irin namu na 'yan Ghana.
To, da me da me muke bukata an zamu wannan girkin?
To, muna bukatan taliya da man gyada, sinadarin ɗanɗano, da kayan miya da kifi, bushasshe ko gashasshen kifi.
To, ne irin taliya muke nema, irin ta murji ko ko ta?
A taliya, taliya, ita kanti.
Ta.
Da ita ake.
Ya za mu gabatar da wannan girkin?
To, yadda za mu gabatar da wannan girki shine in kika dauko tukunyanki, ki riga kin kunna gas ko kurfot ne ki daura tukunya, sai ki dauko man gyadan da zaki iya girkin taliyan da shi. Kin san taliya baya son mai sosai. Sai ki daura man gyadan akan tukunyan, sai ki daura tukunyan akan kurfot. In man gyadan ya danyi zafi ya fara soyuwa, sai ki kakkarya taliyan, ki karya ta kamar guda biyu, saboda gurin juyawa za ta rushewa, sai ki karya ta guda biyu, sai ki sa a tukunya ki ta juyawa.
Wato, kowane irin yadda da tsawonta din nan,
kwabi
kawai zan yi raba ta.
Kawai za ki raba ta. In kika raba ta biyu, za ki sa ta a tukunya tunda man gyadan na ciki, sai ki ta juyawa, ki ta juyawa, za ki ga tana zama brown. Sai ta danyi brown.
To, man da yawa zan sa tunda kin ce soyawa za yi.
Iya man da za ki soya, za ki girkin taliyan da shi za ki amfani. Wani ma yana soyawa babu man gyada. In kika gama soyawa, kika kwashe taliyan, sai ki kawo kayan miyan da kika riga kika yi grating.
To, wani irin kayan miya muke
bukata? Kayan miya za ki sa tattasai ne da tarugu da albasa, shi kadai ake bukata, ba tumatir a ciki. Shi kadai ake bukata. In kika kwashe taliyan ta riga ta soyu, sai ki dauko kayan miyan ki zuba a ciki. Kayan miyan ki ta dan soyu, sai ki tsaye da ruwa, sai ki sa sinadarin ɗanɗano. Yana fara yi, ki zuba taliyan ki, ga gishiri kin riga kin sa. Gishirin amma ɗan kaɗan.
To, za mu iya sa irin wa'innan spices ɗin, wato kayan ƙamshi na girki na zamani?
Wani yana so zai iya sa, wani kuma in bai so ba zai saka. To, sai ki zuba ruwa na tausa, sai ki zuba taliyan. Taliyan, kina zuba taliyan, kin gyara kifinki soyayye ne ko gashasshe ko bushasshe, sai ki kina zuba taliyan, sai ki zuba kifin. Sai ki rufe. Sai in ya nuna, za ki ga ya baki kala mai kyau.
To, shi ke na an gama.
Kina ki hasa ya fita.
Hasa ya fita, ba magana.
Saboda daɗi.
To kin san dama ana muku kirari musamman matan Ghana cewa kun iya girki.
Gaskiya wannan ba ƙarya bane kam.
To mata sai ku gwada.
To duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar tamu Binta Ibrahim da kuma dokacin waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Julie Leathers Gresham da abokan aiki mu a nan muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama daga nan birnin Washington.